Dagobe. Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraro, barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro, shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31, da 41. Masu sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar za su iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar ta Nijar kamar Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niyya. Ga masu sauraron mu a kasar Ghana kuma ana iya samun mu a Alpha Radio, sannan ana iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. A duk Laraba, shirin yau da gobe yana yada zango ne a Jamhuriyar Nijar tare da wakiliyar mu Tamar Abari. To sai a sake gyara zama a ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, masu sauraro barkamu da warhaka, barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri mai farin jini wato yau da gobe. A yau shirin zai yi magana ne akan tabarbarewar tarbiyya a tsakanin yara. Tarbiyya dai ita ce tushen rayuwa, don kuwa duk wanda ya rasa tarbiyya to yayi asara babba. Hakan ma ƙasa ba za ta iya alfahari da ɗiyanta da ba su da tarbiyya ba. Mafi yawa dai jama'a na danganta tabarbarewar tarbiyya ta samo tushe ne daga iyayi, musamman ma in aka bambanta ta da ita tarbiyyar ta da da kuma ta yanzu. Alhaji Ibrahim Isufu, wani mazaunin garin da magaran ne, yayi ƙarin haske kan illolin rashin tarbiyya.
To alhamdulillahi mun ga bambancin tarbiyya sosai tsakanin jiya da yau, amma abubuwa ne suka tattaru suka yi yawa. Amma na farko, a yanzu abinda muka nura tarbiyya an baro ta tun daga gida. Bahaushe yana cewa tun ragini razza ne. Uwaye na nasara yake cewa son entrant de démissionner de leur role na uwaye tun daga gida. Kin ga yanzu misali, mu masu haraka, ɗan ƙungiyoyi masu zaman kansu masu haraka da harkar lakwal da abu kama mushinan lakwal da masu lakwal sun sani ba kamar irin na da ba ne, wanda uwaye suke bin karatun ɗiyansu sau da ƙafa. In kin ga uba ya je lakwal, ya je makaranta yana kunhon baki, to wani abu mara kyau ya biyo baya, ko an yi sanksu ne kin ɗan shi ko an kori ɗan shi ko wani abu. Amma taƙim ki ga uba ya ja ƙafa irin na da, ko uwa ta je makaranta don ta ga yaronta yana zuwa ko bai zuwa sau da ƙafa, bi sau da ƙafa ya kau. Na biyu, yanzu in ji ka ɗauki wani al'amari na shisha ko na shaye-shaye da ake yi, kai uba ka huto da safe zaka huta, kaga an ɗora fada a ƙofar gidan ka, an kawo kayan shayi, an kawo kayan shisha an aje, sai ka bi ta gabansu, wataƙila ma har sai ka basu wani abu, ka huta ka tafi gari, ka je ka zauna a inuwa cikin abokanka kuna zage-zagen cewar gwamnati ya sa ma yara ido. To kai a matsayinka na ma'aiki da ka huto ka gansa ƙofar gida, me yasa baka watsa su ba? Na uku, akwai wani abu wanda nake ce ma san kai. Kin ga mu da Tamar lokacin muna yara, in matsala ta samu a cikin unguwa yara sun yi wani abu, latijo ɗaya in yi huto ya magana, wannan magana ta mutu haɓura. In waɗa ne ake, latijo ɗaya zai muku magana ko bari. Yanzu kowa yana ɗarɗar, yana tsoro, yana tsoron kama ɗan wani magana, makwabci ya huto ya ce maka dan mi kama ɗan shi magana, ko ɗan ɗan uwa. Duk al'amura ne wanda abubuwa ne wanda mu mun taso mun gansu. Wasan ƙwallo muna yi a cikin unguwa, in aka ce mu bari mu tafi can daji mu je mu yi, latijo ɗaya zai magana amma mun bari har abada kenan. To kin ga abubuwa ne iri-iri, wannan ban ɗauko ba na zo kan hukuma tukuna, wannan daga mu kan uwaye kenan. Uwayen ya kamata kowa ya kama jikin shi, tarbiyya da gida take farawa. In akwai mu kuma ɓangaren iko, wanda shi iko uban kowa da kowa ne, ya kamata a ce abubuwa na zai na da ake yin su na unguwa-unguwa na sa ido, da zama da mayar yake yi da masu unguwoyi na a kirayu su a zamana da su, a ce a kowace unguwa dole sai an maido su kwamitin sa ido, ya zamanto masu unguwoyi da ma mayar suna zama suna tattaunawa miye matsalolin unguwoyi, mi za a yi, mi zama kanmu da kanmu. To wannan bangare ne, wannan shiko, wannan tsari dole sai daga wajen iko ne zai zo ya sabko har ya sabko ƙasa. To wannan sune kadan, amma abubuwan suna da yawa Tamar, kadan daga cikin irin abubuwan da na hango wanda ya kamata a ce inda an zamana sai a gode tare a tsira tare. Su kuma wanda suka tara mata a cikin gidansu, masha Allah, su kuma kai kokari kai a matsayinka na uban gida a ce ka hada kan, in huwa kai kanka ka watsa da gidanka to wallahi ba wanda zai zo gyara ma gidanka. In kuna wasa za ku tsinkaye lattijo ya kumo daga kasuwa ko daga gari yayo cehwane ya riko na ba a hannun shi, za ku ruga da gudu ku amshi wannan kaya sai kun je kun kai mishi kun sabke mi a cikin gida. Duka abubuwa na tarbiya wanda na da wanda muka tashi a cikin kansu wanda sun watsu yaro ya san ka abokin baban shi ne
yo baban nashi ma
ha amma zaka gani abun yarinya ko yaro kamar yi ya kama karo wani gami sai kai dai ka tsaya shi ya wuce tunda shi gauga yake yayi na baban can gauga kai ta ganka kake kai ture ka.
Shi kuwa Rabi'u Mamman wani magidanci cewa sai fa an yi da gaske an zage dantse irin yadda tarbiya ta gurbace a wannan zamani.
Abinda zan ce kowa yana da laifi a ciki, diyan da muka aiwa suna da laifi, mu uwaye muna da laifi, gwamnati tana da laifi, al'umma da suke tare da yaran su ma suna da laifi. A da yaro a unguwa yayi kadan yayi abu ba ma uwayen shi ba, akwai wanda a cikin unguwa sun isa su mai magana ko kashi ne su bashi kashi, amma a yanzu ya kai ga dan makwabci yana gani dan makwabcin shi yana abubuwa wanda sun huta daga hanyar tarbiya, suna gurbata unguwa ma a fitin unguwa yara kuma suna gani a kyale. Shi makwabcin yana tunanin in yawa dan wannan magana tana uban ya huto mai cin mutunci, inda ake bata harkai tsakanin uwar yaran ma da uban yara nan kanshi nasara yace sai linon ki fela force in kai hida kai ba zama ba kake uwa ita kanta ya kamata ta rika sa shi bisa turba ta hanya wadda ta gaskiya, amma tana gani yaran yayi abu yau yayi gobe batta in uban yazo batta ce yayi kaza sai ta rika boya batta su a sani har abin ya gi yaro ya giga da iskanci ana ji ana gani kuma ya gurbata unguwa ya gurbata al'umma ya gurbata diyan mutane. Babban murya ta magana da nake so in yi ni abin da nake so soji yi tsaye a maido tarbiya irin ta da kuma makwabci yana da inci na hasa a maido wannan abin irin na da lokacin muna yara ya isa wa yaro magana a unguwa. In ka suke ka kawo karan makwabcinka komisariya ko wani wuri kace wai dan ya matsa ranka iko ya kamata yayi magana yayi bincike ya gani in abin nan gaskiya ne in ya ne in ya shahi kamar yana neman ya gurbata tarbiyyar yan mutane a unguwa ya kamata a dau mataki saman wannan uban da yazo ka kara yace ana matsa dan shi. Ita diya mace da kake ganin ta wata mace ita ya kamata ta yi tsaya saman ta, lalle uba shi kanshi yana tsauta amma diya mace wata mace ita kamata ta yi tsaye saman ta kar ta sake ta barta ta saka mata wuri tunda ummi take in take mi take ke uwa mace kin sani kina ganiya kenan tsaye kamata shi. In kana da diya mace ka gayawa uwa gaskiya in wani abu ya hauka na fa mu duka ne abin da ya karinki take gaya mini
to amma diyan zaka gani wai kai kana maganan makwabci shi kanshi uwa ko uba da suka aihe shi bai ya raga musu wasu iyan ba su raga ma uwayen ma da suka aihe su bare kuma wani makwabci ko wani dan uwa
baiwa yaro kawa ma'aikanka su ma magana haka ce ka maida musu magana ni ana
wai diyan yanzu yawanci duka haka ne
to wannan akwai vraiment akwai tambaya a bisa wannan abu abubuwa ne wanda ni ina da tambaya a bisa su
baka ganin kamar akwai yanzu in aka duba uwayen yanzu akwai son iya suna son iyan su uwayen da kuma suna son iyan amma ba su nuna suna son su
yo ai buki san ba an ce kaso danka duniya ta kishi ka ki danka duniya ta so shi wannan magana kasan kan mu mance da ita mai aiki da ita ba no bane ni kada yara na aihe shi tana yawa ba ni ba zai amfana kai kanka makwabcin nau tana yawa Allah yayi abin da zai sa shi zai amfane ka ko kuma akwai abin da tana yawa bannanin kai zaka yi tsaye a bisan shi kenan abin da nake sa akai wai a hudu zance yaro ni kaina ban san ba inda zan mutu kenan menene ya kamata mutane su yi tsaye a bisa yi shi harkar tarbiya makwabci ko baku gama komai ba da shi ka bashi darajar shi ya baka darajar shi iyanka abin da shi iyalinka bakka nan kana nan in yaro yayi laifi yayi tsaye mai magana in hada ne ka tarda anguwa suna yi ka wannan dan waye wannan dawai duka ka basu kashi ko kai mai na san su watsi haka
Uwa kuma kaka Hajiya Rabi ta ce laifi duka na iyaye ne musamman ma mata.
Nita Hajiya Rabi mai tuyar mutanen tanaka. Alhamdulillah alhamdulillah lamarin da ya sai du'a sai adda. Din da yanzu tarbiyyanzu sai abinda Allah ko ba laihin ko abin laihin uwaye ne. Da abin da ga dama yake so yayi kai uwa kana kallo abiyuwa kusa kuskure da kuke so. Dole ne yaro abin da yake so ka kishi abin da kake so yi shi. To yanzu duk haka babu shi. Duk mai san dan shi karshen shi dama wala zaka shi. Da sai ka kwatanta baka san shi ke zama wani abu. In ka kwatanta kana san da bai zama wani abu. Da ake cewa ka bi da danka tun yana karami. In yi girma ya zai bi to. Bai bi duwa. Abin da kake so da yake san shi bai yiwa. Dole ya bi abin da kake so. Amma yanzu ba haka nan bane ba.
Me yasa kike tura haka?
Abin da yasa yara yanzu mutane yanzu sun dauki san su sun dura ma diya shi ku bai yiwa. Duk dan da ka sa dariya wata ran kuka zai saka ko kai wani. Abin da yasa to yanzu dai ga dan uwa ma da Aminu arziki ma da dan uwan ka makwabcinka sai bi da danka. Abin da gagari lalatacce sai ya kama bashi kashi yace dan me zaka yi tsoron shi amma yanzu kai uwa da ammaka da uba sai kaga kana ta kun hobbaki kana ce dan me ake ma danka kaza dan me ake ma danka haka nan baka amince to akwai abin kirki ko dan wannan kaga ma amince dan uwan naka har gaba kuke sabur danka kai da shi a da ka ce ya tsani dana to shi ku ba tsana bane su ne to duk ba su din haka nan kin aka bar shi haka nan kin yaro a gaban inji amince ga dama sai dama to alhamdulillah cikin sama dai ana samun nagari zan bai da yawa ba a ci an gama an lalace gaba daya kai ne ka sa rashin tasan a jikinka din da kai ne baka takura shi tun yana karami amma girma ya zai zama ka ba zai maka ba tun yana karamin shi baka sa shi abin da ke so ba yana waka yana bude baki yana bin tsarin tsaran baki an yi abin kirkin akwai wanda suka yi karihin uwa da yawa kuma akwai wanda suka yi karihin uwa ba ba a gama a ce an zama daya akwai dama wani gida da katin karo ka san me kai iski wani kuma dama kan ka zo ma ka san me kai iski a gida daya ma ai halin wanda wani ba dai bane ko uwa dai ba halin wani ba dai bane wani yana tosaya wani bai da tosaya dama haka ake tashi
dan duka lihin uwa
lihin uwayen in ba su sakakin amma haka ba ta samu
amma wani yaron kayi daidai gwargwadon karfinka kayi amma abin ya gagara
tun da ya taso in ya ce maka bayye ka ce yarin ta ne ce ka in ya tashi gobe ya maka a to uwaye dai uwaye ne yanzu ki ga matashi kaga aikin da yoda a titi ma kaga o da baka santa baka ganta da kaya karba kake kirki saboda me saboda ka san ko uwa ka aka maka haka zai zaka yi ko amma ba yanzu banzan nasu uwa ma ba su mutunta ba ta su mutunta wani
ga budurwa a cikin gida sai dai uwa ta yi tota ba
duk san uwaye ne wallahi wallahi ni da ba yin bauta ban da ban shi bauta in ne kai katta ba ta gobe shi bi katta ba ta mana in mata duka dai ba
budurwa tana kwance uwa ta tana
tuwa wallahi dillahi uwaye ne in ta tana mata tuwan katta ci ji ba ta hana ta gaga ta ta tashi tai
shi za ta yi ai
hoshi ta je ai ana tara Allah ta bi tara addu'a katta je ko ina ta tsani mu duka sakakin sakanta ne kai sama haka nake Allah da ka shirya da mu shirya masallin masallati
to duka wannan abu dai bai tsaya a burane ba su ma kauyuka hakan take in ji malam Ali
sunana Ali
malam Ali muna magana tarbiya yanzu in aka lura tarbiya ta tabarbare ne zaka iya cewa game da haka
to yanzu a magana tarbiya a yanayin da muke gani a yanzu gaskiya ba nan birni ba kauye ma abin ya lalace tunda mu yanzu lokacin muna matasa yara a kauyukan mu duka yaran gari kan in mun kai mu 20 in muka yi laifi ko wani abu babba ɗaya na garin ya tashi gaba ɗaya sai ya kashe mu kuma ba a cikin uwa mu ba wanda ya sai magana balle mace uwa a yanzu ba wannan dan kanan kama wanda kuke uwa dai baka yi mishi wani aiki
uwa kama ba ta taba
dan wallahi uwa kama ba ta taba da
ba ta taba dan
yi Allah abu kawai sai na gani menene zamani ne menene bin sani ba wallahi abu ya lalace
to ko menene abin yi dan ganin an ceto ita wannan tarbiya da take da muhimmanci ga ci gaban duk wata ƙasa ta duniya Ustaz Muhammad Abdul Mumin da ƙarin bayani
gaba daya wani bangare daya ko da yayi wani bangare bai yi ba to ba za a iya samun cin nasara ba abu na farko da shine tarbiya ana samun ta ne ta bangaren uwaye a gida hanya ta biyu bangaren makarantu na ilimi na addini da kuma na zamani duka wannan gurin hanya ce ta samun tarbiya abu na uku shine zamantakewar ta al'umma gaba daya ya zamanto su ma suna da wani gudunmawa da suke bada ba ta bangaren tarbiya kololuwa shine kowa abin da ya shafi gwamnatoci to duka wannan bangaren kowane yana da tashi rawar gani ta fuskar abin da shafi tarbiyya. To da haka muke ganin kenan wajibi ne akan kowane bangaren ya tashi ya ga ya kawo tashi gudunmuwa don a ga an magance wannan babbar matsala wanda ta shafi tarbiyya. Uwaye su tsaye tsayin daka sani cewa amana ce Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ba su ta yaya wanda kuma zai tambaye su a ranar tashin alkiyama. Wanda kuma in sun yi kokarin Allah zai ba su lada kuma za su samu zama cikin nutsuwa da kwanciyar hankali da a samu kuma yara manyan gobe su zamanto masu albarka masu ci gaba a cikin rayuwa su ka ci gaba a ƙasa kuma a duniya gabaki daya. Haka ta fuskar abin da ya shafi ilimi na makarantun boko da makarantu na addini. To nan gurin ma wani abu ne wanda yake dan mun kalla irin tarbiyya da ke da akwai yanzu ta sha bamban da tarbiyya ta da. Da idan aka ce ga malaminka na makaranta ko ta boko ne ko wasa yaro yake sai ga ya samu nutsuwa saboda ga mushashi nan zai zo ya wuce sai ya mushi gaisuwa ta mutunci da sauransu ya da kimar daraja ce wanda a yanzu kuma sai ka samu har ana samun artabu tsakanin dalibi da kuma wanda ke karantar da shi. Haka kuma abin da ya shafi makarantu na addini su ma kenan ala ai halin kamar yadda na faɗa. Wani abu ne wanda ya kumshi matakai guda hudu, bangaren uwaye, bangaren malamai na makarantu addini da na zamani, bangaren kuma al'umma gaba daya, kowa ya zama tuna kawo gudunmuwa akan tarbiyya ko da ba ƴaƴan da ka haifa bane ba. Sai bangare na hudu shine bangaren gwamnati, ya zama to gwamnati ta yi tsayin daka ta sa ido da wani abin da yake kawo rushewar tarbiyya ta ba da gudunmuwa don kawar da wannan abin. Na daga cikin su wani shaye-shaye hanyar da za su samu abubuwa na sha a dakile wannan hanyar. Kuma a matsa yara su zama to suna samun ilimi na kowane fanni da kowane lokaci ga wanta sa ido ta gani za ta ba da gudunmuwa don yara su zama to suna samun ilimi. Wannan shine zai iya taimakawa akan samun gyaruwa ta bangaren wannan tarbiyya da take taɓarwarewa yanzu insha Allah. Na'am.
Su kuma uwaye ba.
To bangaren uwaye shine kamar yanda na faɗa, su aikin da ke kansu shine aiki babba. Abu na farko kai babban ka zama to kana da tarbiyya. Saboda Laraba suke cewa fagilin shehu la yuti wanda ba shi da abu ba zai bada shi ba. Kai matsayinka babban ya zama to kana da tarbiyya. Da zaran mutum ya yi aure ya fara aihuwa, to duk abin da zai ya kamata ya zama to abu ne mai tsari, abu ne na hankali, abu ne na mutunci, abu ne na daraja, abu ne na wanda za a ce Allah san barka. To wannan shine matakin farko. Sai a waye gari ɗiyan da za ku aihuwa koyi suke da ku. Kuma shi yaro duk abin da ma'aifin shi yana ganin daidai ne, haka bangaren mata haka bangaren maza kenan su zama to duk abin da zamu yi halaye ne wanda suke abin koyi mai kyau.
Madalla to masu sauraro mun tuntubi wasu matasa domin jin ra'ayoyinsu akan musabbabin wannan matsala da kuma abin da suke gani ya kamata a yi domin samun maslaha.
Da farko yaya sunanka?
Faruk Isaku Baba na malam.
Masha Allah. To Faruk, mun wayi gari an samu yawan taɓarɓarewar tarbiyya tsakanin matasa. Matsayinka na matashi, menene yake haifar da wannan matsala ta taɓarɓarewar tarbiyya?
To ni kam a nawa fahimta, wani lokaci kam daga iyaye ne, saboda ina tunanin har in dai yaranka suna tashi kana ba su tarbiyyan da ya kamata, kuma kana zama a anguwa da kasancewa zai kawo ma yaranka tarbiyya na gari. Parents be a very big role, saboda ni da na tashi babana ya riga ya gaya mana da cewar duk yaron shi da ya kama yana shaye-shaye ko yana bin yaran banza ko yana kawai kishi zai yi. Kuma kawai ya faɗi wannan saboda ya tsoratar da mu ne, saboda in ka ji wannan obviously kana karami ba za ka so ka bi yaran banza ba ko ka je ka yi shaye-shaye. So ina ganin parents kam gaskiya they play a very big role,
suna taka muhimmiyar rawa
gaskiya na tarbiyyar yara.
Assalamu alaikum, sunana Aisha Ullami Ibrahim. Gaskiya ni a gani na abokai, ma'ana peer group, daga nan ake fara samun matsala mafi akasari, amma kuma wasu idan kika duba kika gani sakacin iyaye ne, amma mafi akasari peer group ne matsala. Abokai kenan, ma'ana kin ga idan yaro ya ɓata a ɓangaren fiyar in ya ɓata ya bi abokan da ba su ba ne, wa'inda za ki ga misali ƙila aboki mara sana'a, mara sharbiya, mara jin magana, haka abubuwa haka, a nan yake samu matsala. Sannan kuma ta ɓangaren iyaye za ki ga abin da yaro ke buƙata ba su ganewa, suna yi mishi abin da bai dace ba, suna ganin shi ne su amma ba shi ba ne. Kin ga to sun ɓata kuma ya haɗu da abokai, ai kin ga lalacewar nashi ma ya taɓarɓare.
Sunana Mustapha Usman Shehu. Gaskiya a ganina a ra'ayina abinda yake kotin wannan baya wuce yanayin yadda yara suka tashi tare da iyayensu. Yakan zama na cewa wasu yaran ba sa ma tashi a gaban iyayensu, kuma ya zama na cewa yara sukan tashi masu aiki ne suke kula da su gidajensu, iyayensu ba sa sanin akan wani tafarki ake daura su ko makamancin haka. Yawanci za ki ga iyaye jariri ba sa samun zama a gidajensu, kuma sun samu gidajensu ke so. Ina ganin kamar wannan shi ne dalilin da ya sa tarbiyya ya karta barbari tun daga kan ƙananan yara zuwa kuma a tashi. Kuma kin san duk wanda ya zama na cewa ya riga ya taso a haka, ya riga ya lalace su, kuma sai gyaran Allah.
Ga waɗanda tarbiyyar tasu ta riga ta taɓarɓare, kana gani ana iya shawo kan wannan matsalar duk da sun girma?
Eh, zan iya cewa in aka haɗa da addu'a.
Wato yana ɗan
amma at times kuma maybe wasu friends din za ka iya maybe cire yaranka daga in ka samo rutin
matsalar
jin yaro. Maybe za ka san maybe killa daga makaranta ne ko abokanai, in dai har kana da hali za ka iya cire yaranka daga makarantan, ko kuma ku bar arean or some kare sa ma yaranka coffee da cewar ga particular time inda yaro zai dawo gida, tunda maybe da kwai particular time inda suke haduwa da friends din shi ko wani abu haka. Rules and regulations za ka ba yaranka da ba zai taka ba.
Yanzu da muka tsinci kanmu a cikin wannan hali na tarbiyya ta riga ta taɓarɓare, mecece maslaha?
Shi ne dai iyaye ina ga su ringa kula da yaransu, kuma especially ma ga iyayenmu maza su da ba sa zama a gida. So I feel like kamar ni yanzu obviously muna tsoron iyayenmu maza more than da matan. So su maybe that they can be working hand in hand da mama mu san me yaran ina suke zuwa wa suke makaranta in suka je ma da wa suke harƙalla. So daga nan I feel like we can shift the tarbiyyar yara.
Da can idan aka zo batun tarbiyya a unguwa za ki ga ba sai mahaifinka ne zai tsawatar maka ka ji magana ba, kuma iyayen shi ma ba za su saba ki ba. Amma yau ko malami ne ma ya dan yi wa yaro faɗa a makaranta, na san akwai malaman da suke dukan da bai dace ba. Wasu iyayen za su wanke kafa su je makaranta su ci mutuncin malami, wani ma har a kulle shi a caji ofis. A unguwa kuwa har wani ya je ce wai wani ya mai ɗansa faɗa zai je ya mishi wanke babban bargo a idan yaron ku. Wani irin tasiri kike gani wannan
kin faɗa kusan komai, kin faɗa kusan komai saboda abin da yake faruwa kenan. Abin da yake mugun bata yara kenan, saboda kin ga yadda kika faɗa da ba ma ka isa ba a ce makocinka na da matsala da iyayenka ka shiga cikin wannan abin, baka isa ba ne. Baka isa a ce ba za ka ganshe shi ba, dole ka ganshe shi. Dan in ma ya ji ka ji zuwa iyayenka su za su hukunta, za su hukunta ka. To amma kin ga yanzu babu wa'annan abubuwa. Yanzu ma a cikin ɗan uwa babu hali ɗan uwa ya riki ɗan uwan shi sai ya zama abin magana, har ya kai suna neman tubar ta kansu a police station ko kotu.
Mecece mafita ga wannan matsalar? Kuma wani irin jan hankali za ka yi wa iyaye da su kan kansu matasan?
To ni kam ba abin da zan iya cewa sai dai maganar iyayenmu, because I've seen a lot of people at school. Yeah, they come from a very well background and massive the basa din magana yayin school suna zuwa makaranta, ko kuma parents maybe was bus tarbiya na gaba ko it ka zo yanzu university ko idan har ka ganin rayuwa da yawa. So ni dai kira na ga ƴan uwa na matasan shi mu yi hakuri, na san cewa wani lokaci parents din za su dangwala maka a ce kar ka fita, kar ka ba abokanai, you always be at home. Kawai dai mu yi hakuri, because in muka girma you will be seeing the
riba alfani.
Ni a gani na mafita shi ne iyayen ya daga ya ba zan ce na da ba. In dauki san yaya sun fara a zuciya. A nan ake samun matsala saboda so kala-kala ne, amma yanzu sun dauki yaya ya rufe musu ido. Na biyu kuma ya kamata su fahimci cewa yaran yanzu da na da ba ɗaya ba ne. Fahimci ɗan abokan da za su bar ‘ya’yansu suna halaƙa da su. Fahimci abin da ya kamata suke wa ‘ya’yansu. Ba komai yaro ya gani yana so ba za ka yi, ba komai yaro ya ce so za ka yi ba. Yanzu yaro zai iya ce shi abu kaza ya ce san ci, ba don kana so ba ka hana shi ka ba shi wanda kai kake san ya ci saboda sha’anin rayuwa. Amma duk iyayen yanzu ba su san da wannan ba gaskiya. Sai ka daƙile abokai, kai kanka ka ƙuntata wa kanka don ka faranta mishi rai nan gaba. Don in ka hukunta yaro dole za ka yi ciwo, za ka yi ƙoƙa, amma ne nan gaba za ka ga abin da ka yi mishi a rayuwa.
Magana na je mafita ɗaya ce, iyaye ya kamata su mayar da hankali su san cewa yara da Allah ya ba su, Allah ya ba su kiwo, sannan kuma Allah zai tambaye su a kai. Saboda haka mayar da hankalinsu wajen kula da ɗabi'arsu da dai wani abu da ya dace su su yi da kansu.
To su matasan fa wace irin kira za ka yi musu?
Abin da dai su kuma su matasa zan yi musu kira ba zai wuce a ce matasa su nemi sana'a ya zama na cewa suna dogaro da kansu, sannan kuma su daina shaye-shaye. Yana ɗaya daga cikin abin da ke kabarbarewar tarbiyya na matasa. Duka lokacin da aka ce sun yi wannan shaye-shaye sun gushe daga hankalinsu da za su je su dinga yin abu wanda ma ba su sani ba. Su kuma an zo ana gaya mutum su ga cewa ai sun yi wani abu na rashin tsaya, na rashin kyautawa, kuma abin da biya dame su. Gaskiya dai majority matsalar matasa baya wuce shaye-shaye.
Kafin mu karkara shirin masu sauraro, bari mu leƙa ɓangaren ƙwalama. Kuma a yau mun gayyato malama Ummul Kultum Umar.
Assalamu alaikum, barkanmu dai da warhaka. Yau zan yi magana akan, zan ce mata facial soup, sunan shi win the war. Miya ce da ba ta da wahalar yi, kuma miyan nan za ka ma special guest ne. Yanzu zan lissafa kayan haɗin shi kafin na dawo yanda ake yi. Na yi bayani a kai. Za ka samu alayyahunka, isasshen alayyaho, ka samu tumaturi, attarugu, tattasai da albasa. Ka kuma samu manja, ka samu ganda, nama, ko na sa na rago, na kaza, ko na akuya, kowa da wanda yake so. Sai ka samu kifinka busasshe da gasasshiya. That is smoked fish. Busasshen kuma wanda yake completely dry, wanda aka busar da shi ya zama completely dried ba wai smoked bane. Ganda zaka samu ka gyara shi ka wanke. Sai ka samu stockfish dinka ka ajiye. To yanzu za mu soma bayanin yanda ake hada miyan. Ka gyara alayyahunka ka wanke, idan ka wanke zaka tsane shi a lariya ka ajiye a gefe tukunna ka tafasa ruwa ka zuba ma alayyahun. After 5 minutes zaka cire shi daga cikin ruwan zafin nan ya riga ya nuna, sake zuba mishi ruwan sanyi sai ka sashi a kulan da ka matse shi da kyau saboda zaka dawo kan alayyahun. Sai ka samu namanka ka wanke da kifinka da me. So naman zaka fara sawa a wuta saboda ya tafasa, ka san kifi ba zai yi wahalar laushi ba. So zaka yi saurin saka naman tukunna, idan ya tafasa ya kusan nuna sai ka saka dried fish dinka saboda ya danyi laushi. Gandan zaka hada dama da naman saboda idan gandan na da dan tauri wani baya son ganda mai tauri, so sai ka hada da naman saboda ya nuna ya yi laushi da kyau. Sai bayan ya nuna sai ka tafasa, sai ka sa smoked fish dinka ko kuma ka bar shi a gefe idan kana so. Bayan nan zaka saukar, in ka saukar tumatirinka da albasa da komai da komai ka sa a wuta ka soya bayan ka niƙa. In ya soyu yanda kake so sai ka tsane naman nan, ka kwashe naman daga cikin ruwa ka zuba a cikin window soup din. Idan ka zuba zaka bar ya dan tafasa. Naman kana tafasa dole ka saka gishiri da magi. Haka kuma in ka kwashe ka zuba a cikin stew din kana juyawa, za ka saka gishirinka da magi iya inda ka ga ya maka adadin yanda ka ga yayi. To bayan haka sai ka zo ka dauki smoked fish dinka, bayan ka gama hada komai sai ka zuba akan miya saboda ka riga ka zuba nama da sauransu. Sai ganyenka za ka dawo ka matsa ruwan gaba daya, sai ka yanyanka shi a tsanake saboda ka san ka dafa shi. So in baka yanka ba a tsanake a hankali za su fito dogaye. In ka yanyanka yanda kake so ya zama a miyan, in kana son shi manya ne fine, in kana so yi kanana ne kai za ka yanka abinka. So yanda ka yi shi haka za ka gan shi a miyan. Sai ka zo ka juye a miyan. After few minutes sai ka sauke saboda ganyen ya riga ya nuna, kuma dama ka manta ka tafasa naman ka da komai kafin ka zuba a tumatirin. Kuma tumatir dama ka riga ka soya shi kafin ka zo kuma ka sake zuba ka maida shi wuta da su naman ya dada haduwa. So in ka saka sorry naman ta ba mai maganan gishiri da magi da za a sa ba, sai ka ɗanɗana ka gani a ɗanɗanan ya maka a haka. Amma kuma idan kana so ka ƙara wani abun, ka san girki kirkira abu ake yi, ko zan ce girki creativity ne. Idan kana so ka ƙara wani abu a kai za ka iya ƙarawa saboda girki iyawa ne, kowa da yanda yake nashi. To kaga kayi win the war soup, kuma za ka iya ci da tuwon shinkafa ko farin shinkafa, zaka iya ci da teba, zaka iya ci da tuwon masara, zaka iya ci da kowane tuwo kake so, zaka iya cin windiwo da shi. Shi windiwo miya ne da zaka iya cin hatta farin shinkafa da shi, wani ma zai iya cin taliya da shi.
To masu sauraro, anan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu da yau. A madadin wakiliyar tamu Tamar Abari da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu, sai kuma Julie Ladders Gresham da ta daidaita mana sauti da sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka. Ni Aisha Mu'azu daga nan birnin Washington DC take muku sallama. Muryar Amurka yau ta tantance.